Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ubangiji ya sake ba mu zarafin kasancewa cikin masu sauraro. Don haka a marmotso kusa a yi amfani da wannan zarafi domin a samu ginuwa a ruhaniya, a samu ginuwa a jiki. Sunana Ishaya Zakaria. A shiri na yau muna tafiye da fili na domin iyali tare da Pastor Yohana Dangana. A shirin kuma Pastor Solomon K. Boyi shine zai bishe mu a wannan mako a fili na sujada. Pastor Audu yana shirye da guzuri domin ka. Mai sauraro a bimu a hankali, addu'a da fata na shine a ƙarshen shiri na yau za mu yi daukaka ga sunan Allah domin karuwa da muka samu a jiki da karuwa da muka samu a ruhaniya. Ina maka maraba da zuwa.
Barkanmu da sake saduwa mai sauraro zuwa ga wannan shiri mai albarka mai suna Domin Iyali. Shiri da muke kawo sakonni daga wurin Allah game da iyalanmu. Yau kan maganarmu shine Hananiya da Safaratu, iyali da suka kullama Allah munafunci. Hananiya da Safaratu, iyalin da suka kullama Allah munafunci. Bari mu yi addu'a. Ya Allahmu wanda ke cikin sama, mun gode maka kwarai da gaske saboda wannan dama. Muna roƙonka ka taimake mu domin kada mu yi maka munafunci, amma mu aikata gaskiya domin akwai ranar tashin kiyama. Ka taimake mu mu ji wannan sako mu yi amfani da shi a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Hananiya da Safaratu, iyalin da suka kullawa Allah munafunci. Ma'anan sunan Hananiya yana nufi alheri. Duk wanda ana kiran shi Hananiya, yau ka ji sunanka ma'anan shi alheri ne. Safaratu kuma ma'anan sunan Safaratu shine kyakkyawa. Amma abin takeici, waɗannan mutane ba su yi amfani da sunayensu ba. Yana faruwa a yau. Za ka tarar da sunan miji Ibrahim, ka tarar da sunan matan Esther, amma ba su amfani da sunayensu. Maimako kai Ibrahim ka bi sunan babban ubanmu Ibrahim mai ban gaskiya, ke kuma Esther ki bi sarauniya Esther, amma halinmu ya sha bamban. Ga sunaye masu kyau, amma hali ba kyau. Ga sunaye masu ma'ana na littafi mai tsarki, amma shaidan ya karbi sunayen ya yi amfani da su. Hananiya da Safaratu suna da baptisma cikin ikkilisiya, ikkilisiyar manzanai. Suna nan a ranar Pentecost, ranar da Ruhu mai tsarki ya faɗo kan almajiran Yesu 12. Suna nan sa'an da aka sami babban falkasuwa da aka yi baptisma na mutum 3,000 a ranar Pentecost. Ruhu mai tsarki ya sauka bisan ikkilisiya. Sun ga abin al'ajibi da ya faru a ikkilisiya, su ma suka shiga cikin ikkilisiya an musu baptisma. Mutane sun yi yawa. Manzanai suka zauna, ikkilisiya ta ɗauki kuduri cewa za a ringa kawo abinci wuri ɗaya domin a ciyas da mabukata tare. Wannan labari yana cikin littafin Ayyukan Manzanai Sura 5 daga aya 1 har 11. Kullum ana dafa abinci ko kuma ana raba abinci tare. A baiwa mutane tare, masu bi suna kawo abincinsu wuri ɗaya. Sai ikkilisiya ta ɗauki kuduri, kowa wanda yana da kadara ko na gona ko na hasi ya je ya sayar ya kawo kudin duka 100% ko naira 10 kar ka cire ka kawo shi a ikkilisiya. An tambayi jama'a, kowa ya yarda da haka? Kowa ya ce na yarda. Wanda ya yarda ya daga hannu. Hananiya da Safaratu sun daga hannu. Duk abin da an kulla a cikin ikkilisiya, har an ce wanda ya yarda daga hannu ya zama rantsuwa. In ka daga hannu, sama tana shaida. Idan ka koma ka yi munafunci, wannan munafuncin kana ma Allah ne. Hananiya da Safaratu sun saida nasu gona, kowa ya kawo nasa. Barnabas ya kawo nasa duka, kowa ya kawo nasa duka, Hananiya da Safaratu da suka saida nasu sai suka shirya ma ikkilisiya munafunci a gida. Sai suka kawo rabi, mai gidan ya dauko ya kawo ikkilisiya. Bitrus ya tambaye shi manzo, shikenan abin da ka kawo? Ya ce shikenan. Ruhu mai sarki kuma ya riga ya gaya ma Bitrus, Hananiya ƙarya yake yi, ya raba kashi biyu ya boye ɗaya a gida. Bitrus ya tambaye shi, ga gaya mini gaskiya tsakaninka da Allah, abinda kenan kuka sai da gonan? Ya ce shikenan. Daga nan ya fara rantsuwa, dama mare gaskiya shine mai saurin rantsuwa, mare gaskiya shine mai saurin son fada, mare gaskiya shine mai saurin zage-zage. Hananiya yayi farat ya fara cewa wallahi kuwa ai kudin kenan gaba daya. Bitrus ya sa mishi ido, ya ce mishi don me kake yi ma ruhu mai tsarki ƙarya? Yan uwana, duk ƙaryan da muna yi ma ruhu mai tsarki ne. Ko ka yi ma matanka ƙarya, kana ma Allah ne. In kin yi ma mijinki ƙarya, kina yi ma Allah ne. Kafin a ce kobo, Bitrus ya kawo hukunci akan Hananiya. Ya ce da shi, ai dama abin da kake da shi da farko naka ne. Kai ne ka ɗauki kuduri da kanka, ka ce za ka sayar ka kawo, wani bai tuhume ka ba. Ra'ayinka ne, me ya hana ka ka cika ra'ayinka da kai niyya? Yan uwana, sa'an da mun ɗauki kuduri za mu yi abu a cikin ikkilisiya, ka yi shi 100% kar ka rage. In ka rage, ka yi ma ruhu mai sarki ƙarya. Daga nan sai Hananiya ya faɗi ya mutu. Daga baya an aika matan ta zo, Safaratu ta zo, an tambaye ta, ke Safaratu, nawa ne kun sai da gonanku? Sai ta ce iyakacin kuɗin kenan da mai gidana ya kawo. An tambaye ta, ki faɗi gaskiya? Ita ma ta fara ƙarya, wallahi kuwa pastor, aikin kenan, abinda mun sayar kenan, kuɗin kenan, ba mu ƙara ba, ba mu rage ba, wallahi kuwa pastor. Sai Bitrus ya ce ga kafafuwan wanda sun je sun biz na mijinki yanzu saboda ƙarya, yanzu nan ke ma za a je a biz ne ki. Nan da nan sai ta faɗa ƙasa ta mutu. Saboda me? Sun kulla munafunci su biyu da juna. Yana faruwa a yau jama'a, miji da mata sai ku haɗa baki ku yi ƙarya, miji da mata sai ku haɗa baki ku yi gulma, miji da mata sai ku haɗa baki ku yi wa Allah munafunci. Duk abin da kuna aikatawa, kuna aikata ma Allah ne. Akwai sakayya, sakayyan kenan mutuwa tana jiranku, sakayyan kenan hukuncin Allah na jiranku. Mu yi tuba, tuban shine mu gaya wa Allah gaskiya. Idan kun yi noma, kun yi kawo zaka a ikkilisiya, ku kawo shi daidai yanda Allah ya ce, 1/10. In kun nomi masara buhu 20, zakanku buhu 2 ne. Kada ku ɗauki buhu 1 ku kawo, kun yi ma Allah ƙarya. Idan an ce a kawo naira 10-10 ko naira 100-100 a ikkilisiya, kai ka kawo naira 50, ka ɓoye 50, an tambaye ka abinda kake da shi kenan, sai ka ce wallahi har gida, har cikin banki, abinda nake da shi kenan. Wannan ƙarya ne ma ruhu mai tsarki. In an tambayi matanka kuma, saboda ita tana tsoro kada ka zo ka yi mata duka, ko kuma kar aurenta ya ƙare, sai ta goyi baya munafunci, munafuncin dodo zai cime shi. Idan kai munafiki ne, kada ka yadda hukuncin Allah ta kama ka. Idan kuma ke kin ga mai gidanki yayi munafunci, kar ki goyi bayan shi. In kin goyi bayan shi, ke ma hukuncin Allah zai cinye ki, munafunci zai cinye ku, shari'ar Allah zai cinye ku, mutuwa za ta cinye ku. Yan uwana maza da mata, mu zama masu faɗin gaskiya, mu gaya wa Allah gaskiya, mu gaya ma junanmu gaskiya. Idan ba haka ba, hukuncin Allah zai cinye mu. Allah ya taimake mu, mu kasance iyalai masu faɗin gaskiya, a cikin sunan Yesu mai cetonmu.
Adventist World Radio. Thank you.
Sauraro barka da sake saduwa a wannan sa'a na sujaida sunana Pastor Solomon K. Boyi za mu tattauna ne a cikin littafin mai wa'azi sura 11 ayansa 8 zuwa 10 mai wa'azi 11 8 zuwa 10 ko da mutum zai yi shekaru da yawa bari shi ji dadin su duka amma shi tuna da kwanakin duhu gama za su yi yawa dukan abinda ke zuwa banza ne kai murna ya kai samrayi a cikin kurciyarka zuciyarka kuwa ta yi fari a kwanakin kurciyarka ka bi muradin zuciyarka da sha'awan idanunka amma ka tsani akan dukan waɗannan abu Allah za ya kawo ka cikin shari'a domin wannan ka kawaza bakin ciki daga zuciyarka cuta kuma daga jikinka gama da kurciya da zaman mutum duk banza ne kan maganar mu yana cewa matashi a cikin duniya muna cikin addu'a bangiji ka ba mu ganewa a wannan lokaci cikin wannan kalmomi sannan ka yadda mu yi amfani da wannan kalmomi domin samu raina har abada domin Yesu shine mai ceton mu amen Wane ne matashi? Matashi mutum ne wanda yake ji da karfinsa. Matashi mutum ne wanda yana ji da kuzari. Wani lokaci matashi yakan ji a jikinsa kamar ya kama itace ma ya karda shi. Yakan ji a jikinsa kamar ya fara salle, ya fara yi wayansu ababa, yakan ji kamar an mashi alluran soja ne. Shi ne matashi. Matashi ba yin abu a hankali ba. Yakan yi shi ne da karfinsa domin ya san cewa akwai ranar da ba zai iya yi ba abinda matashi zai yi tsoho ba zai taba yi ba shi yasa inda muka dauki karatunmu littafi mai tsarki yana koya mana cewa ko da mutum zai yi shekaru da yawa bari shi ji dadin su duka amma shi tuna da kwanakin duhu gama za su yi yawa dukan abinda ke zuwa menene banza ne tun kana cikin kurciyarka Tun kina cikin kurciyarki bari ki ji dadin al'amura ababen da kin sa a gaba domin kin san cewa kwanaki suna zuwa an kwatanta su da kwanakin duhu tun kana da rai kana da karfi bari ka yi abin da kaga cewa zaka yi kai sai aya na 9 yana cewa kai murna ya kai samrayi a cikin kurciyarka zuciyarka kuwa ta yi fari a kwanakin kurciyarka ka bi muradin zuciyarka da sha'awar idanunka amma ka sani akan duka waɗannan abu Allah za ya kawo ka karkashin shari'a matashi idan ya ga dama in zai yi aure ne ma ya dauki mata guda 1000 kamar inda Solomon ya yi lokacin da Solomon yana tashi Solomon ya doki mata guda 1000 in ya ga waccan nan yana so. Idan kai kana gadara cewa kai mata ga guda 3 ne ko mata ga guda 2 ne, to ga Solomon ya fika, Solomon ya tara mata. Ga labari a cikin littafi mai tsarki, shi Samson mijin Dalila yana da karfi sosai, yayi karfi, yayi mazantaka, yayi fada ma da zaki ma, cina cikin kurciya ne, har ma ya so Dalila, yayi yaki saboda Dalila, a karshe saboda kurciya ya zama makawo saboda tashi yayi mashi yawa, karfi ya mashi yawa, an zo an cire idanunsa gabaki daya, yayi dukan abunda zuciyarsa yake so, ya bi muradin zuciyarsa, ya mutu saboda Dalila, ya mutu saboda mace. Kai ma saurayi, ina so in gaya maka yanzu, idan damuwanka mata ne, ya kamata ka mutu kamar yadda Samson ya mutu saboda mace. Idan takamanka son mata ne, ka zama kamar Solomon, ka tara mata guda 1000, amma ba mata 2 ko mata 3 ko mata 4 ba, ka tara su kamar yadda Solomon ya tara. Dan uwa na mai sauraro, menene kana so a wannan duniya? Kai sauri ka yi shi tun kana da karfi, domin kwanaki suna zuwa da ba za ka samu karfi yin su ba. Shi yasa cikin littafi mai tsarki, littafi mai wa'azi sura 2 aya 24 ya kara mana bayani, yana cewa babu abin da yafi ga mutum ya ci ya sha ya ji ma ransa dadi cikin aikinsa, wannan kuma na gani daga hannun Allah ne. Idan takamanka kana son giya ne, kana jin tashi, ka sha giya sosai, ya kamata in ka sha giya ka bugu ka kwanta kan hanya, ka sha taba, hayaki ya fita maka hanci, ya fita maka baki, ya fita maka kunne. Idan baka yaka ba, har yanzu baka zama matashi sosai ba. In takamanka menene, ka yi jan dukkan karfinka dan uwana, amma a karshe ka ji ayan Allah ya ce, ka tuna za ka kawo lissafin dukkan abin da kai a gaban Allah, ka tuna da mahaliccinka kuma a cikin kwanakin kurciyarka, kafin miyagun kwanaki su zo, shekaru suna gusowa kuma inda za ka ce ba na jin dadin su ba, in ji littafin mai wa'azin nan sura 12 aya 1. Ka tuna duka wayannan ababen da kana yi, kana ji kurciya ne ya ja maka, in giya ne kana sha, in zina ne kana yi, ka yi ma mata guda 10 ciki, ka zubar da cikin mata guda 100 domin tashi, kana ji kana yi komai, kana gani ba wanda ya isa ya ja da kai, kana iya dukan soho ma, kana iya dukan sohuwa, kana iya zagin mamanka, kana iya zagin babanka, kana gani kai kana ji da tashi, har ma zai kai ma baka ji shawara ikkilisiya, za a yi wa'azi a ce maka ka tuba, a yi maka baptism, sai ka ki, kana gani kai kafi kowa a cikin church, kana gani kafi kowa a gidanku. Ya kai mai sauraro, ina kiranka da wannan lokaci, ina kiranki da wannan lokaci, idan kirga ki yi nisa, ki tuna da mahaliccinki tun kwanakin kurciyarki, kwanaki suna zuwa da zaki ce ba ka jin dadin su ba. Duniya tana yi mana wa'azi, idan ka ce ba za ka ji maganar iyayenka ba, ka ce ba za ka ji maganar ikkilisiya ba, ka ce ba za ka ji magana na littafi mai tsarki ba, duniya zai maka wa'azi. Ka tuna Samson ya zama makawo saboda mace, ka tuna Solomon ya zama mai bautan gumaka saboda mata. Dan uwana mai sauraro, me zai hana ka yau ka kabi Yesu zama mai cetonka? Kar ka zama kamar Amnon wanda ya zo ya mutu saboda Tamar, ya yi zina, ya zo ya mutu saboda wai shi ya ce ba zai auri Tamar ba, ya riga ya lalatar da ita. Dan uwana, idan menene zai hana ka zuwa sama? Idan saboda kayan duniyar nan ne, idan saboda ababen duniyar nan ne, ka sa Allah a gaba, ka bar mata, ka bar giya, ka bar komai da komai, ka bauta ma Yesu tun kana kurciya, tun kana tashi, ka yi karfi a cikin addini, bari a ji sunanka a cikin church, amma kar ka da ji sunanka wai kai kana fada, kar ka da ji sunanka wai kai kana yin wani ababa ayyukan asha, amma bari a ji sunanka kai pastor ne, kai dattijo ne, kai mai wa'azi ne, kai mai bansuwa ne, kai mutum ne mai ilimi, kai mutum ne mai sani. In kai haka, ka cancanci matashin kirki, sannan a karshe bari a zo a same ka, ka shirya domin samun rai na har abada. Yesu ya zo, za ka tarbi Yesu a sararin sama. Ka tuna Yusufu a cikin Masar, ya aiki kurciya, ya zo ya karbi Yesu ya zama cetonsa a cikin kurciya, shi ma ya yi kurciya kamar yadda kai ma kana kurciya. In wannan shi ne nufinka, za ka so ka zama kamar Yusuf a cikin masar da ya dauka sunan Yesu, bari mu yi addu'a. Ubangijin Allah ka taimake mu, ka yadda mu zama matasan kirki wanda za a mora a cikin ikkilisiya yau da kuma cikin gidajenmu duka, domin Yesu shi ne mai cetonmu.
Jarumai akan san su ta wurin aikin jaruntaka ne. Abin da ke sa mutum ya zama jarumi ba inda ya fito ba ne, ko kuma shi wane ne ba, a'a, amma abin da ya iya yi ne na jaruntaka a cikin rayuwarsa. Wataƙila kana da digiri, wataƙila kai ɗan gidan sarauta ne, ko kuma babanka mai mulki ne a gwamnati da dai sauransu. Waɗannan abubuwan ba za su kai ka ko ina ba idan ba kai ka tashi kai wani abun da zai taɓi rayuwar mutane ba. Mutane ba su damu sosai da matsayinka ba, ko kuma irin kuɗi da kake da su ba. A'a, sun damu ne da irin abin da kake yi da ya taɓi rayuwarsu, wato abin da ke nagari. Ai, idan muka duba a yau, muna da mutane da suke masu mulki. A, ashe ba su ɗin ne suke danne mu ba? Ba su ɗin ne suke jefa mu a cikin irin halayen da muke ciki a yau ba? Halin matsi da na rashi da na ƙunci. To, ba matsayin da kake da shi ba ne, amma abin da kai da wannan matsayin ne. Idan ka taɓi rayuwar mutane, ka taimaka musu, to babu shakka za su kasance da farin ciki. A idansu kuma za ka zama jarumi, ko da abin da kai ɗin ba ya yaɗu zuwa wurare daban-daban ba ne, amma a inda kake, abin da kai nagari zai sa ka zama jarumi a idan waɗanda ka aikata musu wannan abin na alheri. To, idan ko kana da ƙaunar mutane, lallai za ka taimaka musu. Matsayinka ba zai kasance da amfani ba idan baka da wannan ƙauna a cikin zuciyarka, idan baka da tausayi, idan baka da tunanin taimakawa wasu, matsayinka ba zai kasance da amfani ba. Waɗanda suke jarumai na rayuwa, an san su ta wurin aikata abubuwa masu kyau na taimakawa mutane da suke yi. Ba za ka taɓa hasara ba idan ka yi aiki na alheri. Masu iya magana sun ce, alheri danƙo ne, baya faɗuwa ƙasa banza. Idan ka yi abu nagari mai kyau, yana ƙara ingiza ka ne gaba a cikin rayuwarka. Duk wani irin yabo da za ka iya samu, za ka samu ne idan ka yi abin da ya taɓi rayuwar mutane a hanya mai kyau. Ba shi da amfani ka kasance da abin da Allah ya baka har sai ka je makabarta da shi. To, idan aka bizne ka fa duk kuɗin da kake da su, duk wani abin alheri da ya kamata ka yi zai kasance ba shi da amfani. Kada ka mutu da tunani mai kyau a cikin zuciyarka. Ka aikata wannan tunanin mai kyau, ka taɓi rayuwar mutane domin su ji ka, a idansu kuma za ka zama jarumi. Ai, ba a taɓa tafawa mutum marowaci ba, amma wanda yake mai kyauta akan tafa masa, akan yi farin ciki. Kada ka yadda ka mutu da irin abu mai kyau da Allah ya baka. Idan ko da waƙar da za ka yi, ka yi ta tun kana da rai domin mutane su ji daɗi har su taka rawa a kai. Kada ka kawo wannan waƙar kabari. Idan kana da littafin da kake so ka rubuta, kada ka bari sai ka je kabari, domin a can ba za ka iya rubuta wannan littafin ba. Rubuta ta a yau. Ba tarihi take yin mutum ba, mutum ne yake tarihi. Waɗanda suke cikin tarihi kuma su ne jarumai da ake tunawa da su. Kana son ka zama jarumi a yau, ya kamata ka tashi tsaye ka yi abin kirki na gari ga jama'a. Wannan shawara ta fito ne ta bakin Malam Habu Dawaki.
Da wannan muka zo ga ƙarshen shiri na yau. Ina mika godiya zuwa gare ka mai sauraro da kasancewa tare da mu daga farko har ga ƙarshen shirin. Idan kana da tambaya, shawara ko wata ƙarin bayani, za a iya rubuta mana. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria@yahoo.com. Idan kuma kana so ka rubuta mana ta Facebook ne, adireshin Facebook namu shi ne awr/hausa. awr/hausa. Bi sauraro, muna sa idon samun sakon email naka ko kuwa sako a Facebook. Ina godiya zuwa gare ka har wa yau da kasancewa tare da mu. Ina godiya zuwa ga shi Pastor Yohana Dangana, Pastor Solomon K. Boyi, da kuma Pastor Audu da Santallafa a shirin. ina mai cewa Ubangiji ya saka muku da alheri. Mai sauraro, kai da kai kokarin bi mu daga farko har ga karshen shirin, da kuma yan uwa da abokan arziki da ka gayyato domin su ma su samu wannan albarkun, Ubangiji ya yi maka albarka. Ina kuma nuna godiya zuwa ga sauran abokan aiki na anan kamar Omolaye Olushola Jagede da kuma Eze Elewemci da suka nuna goyon baya. Ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, yayan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada ka manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.